بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك مدى ساكي هدوى وانا يمتشينا لانا الثلاثة يو 21 وطن رمضان شكرا تدبودة دليه دار بإن دبقى إباين رمضان الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وانا يدتش للإستاف وتنقوما وطن ماري 2026 daga wannan masallaci na garki area 8 a cikin birnin tarayyar Najeriya Abuja, cikin darussanmu na tafsirin watan Ramadana na wannan shekara ta 1447. A yau insha Allah muna fatan za mu darasi na 36 kenan a cikin jerin gwanan darussa na tafsirin suratul Baqara. Za mu tashi daga aya ta 80 ko wannan Allah madaukakin sarki وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون.
Allah madaukakin sarki yana ci gaba da labarta mana irin wato ayyuka na karna da maganganu marasa tushe da Yahudawa suka yi ta faɗa da irin abubuwan da suka yi marasa kyau. Yace wa qalu, kuma suka ce lan tamassana an-nar, da dai wuta ba za ta shafe mu ba, illa ayyaman ma'dudatan, sai wasu ƴan kwanaki kididdigaggu. Qul, ka ce musu اتخذتم عند الله عهدا، شن كن يالقوري ده الله ني اكن هكا، فلن يخلف الله عهدا، ان دي كن يالقوري ني تو الله بايا كري القوري سا. ام تقولون على الله ما لا تعلمون، كوكو كنا فدان مغرا ني game da sha'anin Allah ba tare da kuna da sani ba. Wannan aya malamai sun ambaci sababin saukarta maganganu mabambanta. Daga ciki akwai riwaya ta zo a cikin littafin Ibn Jarir al-Tabari, wato tafsirin sa, cewa annal yahuda kanat taqulu, yahudawa sun kasance suna cewa ad-dunya sab'ata alafi ama, wai duniya za ta rayu ne shekara 70,000. Wa nahnu إنما نعذب لكل ألف سنة يوما، سكتشي قوت شكرا تبو سوزاء من عذاب نلي فم لين رانا قيا أما دا دللي فبكن دا مكينا ونن شكرو دبودم من العذاب. فاتو سنا في رسنا تشوا أي دنيا باين شكرا تبو بقوي دبو سبعة ألف dubu bakwai, bayan shekara 7,000 za ta tashi, shi ne lissafinsu. Sannan kuma idan an je lahira, duk laifin da suka yi, to za a yi musu azaba ta kwanaki guda 7, daga nan kuma shi kenan an sallame su. A wata riwaya kuma cewa Yahudawa ne suka zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna jayayya, suna neman su ta da kura, sai suna cewa لن ندخل النار إلا 40 يوما، مو بلا مش بوتا با سي قطن قطن قوان قانا 40، وسيخلفنا بعد ذلك فيها قوم آخرون. ما يقوانا 40 كما سي مفتدى بوتا نجيسو سي أسكن يوات متعني دبا ya anuna ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam suna nufin bayan sun kwana 40 to sai a sanya musulmai a cikin wannan wutan fa qala lahum annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce musu bal antum khaliduna mukhalladuna fiha lallai ku wato za ku tabbata a gidan wuta la yakhlifukum fiha ahad babu wani wanda zai shiga wuta ba da don ku fa anzala Allah ta'ala hadhihi al-ayata shine sai Allah ya saukar da wannan aya wanda a cikin ta wato yulqinu rasulahu al-jawaba yana ga wa annabin sa da amsar da zai ba su to da wannan aya abin take nufi kenan dai daga cikin waɗannan ma'anoni ma'ana yahudawa suna da aqida cewa duk lafuffukan da suke wa Allah to idan an je lahira azaba da za a yi musu akan duka laifin nan ba wata azaba ce ta zo a gani ba ko dai ta kwana 7 ko kuma mafi yawan adadin da suka ambata shine na kwana 40 daga nan kuma sai a fidda su a cikin riwayar da ke cikin Bukhari da Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal wannan kisa ta faru ne a lokacin da ainihin wato aka yi wato karshen rayuwar Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan an cici su da yaki su Yahudawa bayan an yi kasa da karfin su a Madina lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je wani ziyara ya je anguwar su sai ya ce zan muku tambayoyi ku gaya mun gaskiya zan muku tambaya ku gaya mun gaskiya to da gaskin tambayar da yayi musu ita ce wannan tambaya game da ainihin shiga wuta a lokacin ne ma suka bashi nama mai guba wanda wata mata ta sa aka gasa mishi wato a kafa akuya ta gaba karfata akuya kenan sai suka barbada guba mai kisa a jikin nama da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya fara cin nama ya dauki naman ya ci tsoka daya shi da wani cikin sahabban shi wanda shi ma ya ci wasu tsokoki a jikin nama wanda nan take ma ya kamu da ainihin wato gubar ya tsira shi da Annabi ya ci nama sai Allah ya aiko aka masa wahayi cewa wannan nama akwai guba sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu zan tambaye ku ga mun da gaskiya shin da gaske ne kun saka guba a cikin naman nan sai suka ce eh to wanda ce ta dafa abincin nan bara a kira ta sai aka ja ta kira ta aka ce kin sa guba a naman nan abinci ne fa na karban babban ba sai ta ce eh na saka guba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce me yasa kika sa guba sai saboda idan kai annabi ne da gaske to gubar babu abin da za ta yi maka idan kuma kai ba annabi bane a kashe ka kowa ya huta hadirin mummunan alkadarin Yahudawa sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa aka kama ta aka yi mata kisasi na wancan shi da ta kashe wancan da ta kashe amma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa a rige wannan lokaci wannan guba ba ta yi mishi komai ba amma har ya gama rayuwarsa har yana ciwon ajali yakan gaya wa matan shi cewa har yanzu ina jin alamar dafin nan da na ci a naman can a jikina wato dafi ne mummuna suka sanya mishi sai Allah ya kare shi daga mutuwar kwaf daya da suka so ya mutu Allah ya kare saboda haka sai Allah ya ce a tambaye shi shin kun ɗauki alƙawari ne da Allah da kuke faɗin wannan magana idan kun ɗauki alƙawari ne da Allah cewa Allah ba zai azabtar da ku ba sai kwana 7 ko kwana 40 to ba matsala saboda shi Allah zai kare alƙawari sai ku zauna akan wannan alƙawarin ku jira ku ko kuwa magana ce kuke yi game da sha'anin Allah wanda ba ku da wata masaniya a kanta wannan aya daga cikin abin da take nuna mana shine hadarin mutum ya dinga shati fadi musamman game da sha'anin Allah game da sha'anin makomar mutane ko lahirsu kawai ka bugi kirji ka ce ai wani dan wuta ne ko wani dan aljanna ne ko wani Allah ba zai gafarta mishi ba ko wani abin da yake jira kawai ya muke shiga aljanna duk irin wannan zangayin da sakin bakin an hana a shari'a domin babu wanda ya san waye dan wuta waye dan aljanna sai Allah madaukakin sarki wata rana wani dan karamin yaro ya sai Aisha tana cewa wannan yaron ya ji dadi shi kam ya zama kamar dan tsuntsu cikin tsuntsayen aljanna sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Aisha ki iya bakin ki ba ruwan ki waye sai na ce ki wannan karatu haka wani mutum ya taba rasuwa sai wani wanda yake ganin ya tishi nagarta yana cewa wani ai ya shiga uku Allah ba zai gafarta masa har abada Allah ba zai gafarta mai saboda yayi kasaba iri a rayuwarsa nan da nan sai Allah yayi annabin wannan zamanin wahayi yace wane ne yake shiga sharafa shanu game da al'amarina man alladhi yata'alla alayya wai yake rantsuwa yake cin alwashi cewa ba zan yi kaza ba Allah yake to a sanar da shi wannan ne zangayin surutun cewa na gafarta wancan bawan dawa shi kuma na bata yake shi saboda ka ba a yi wa Allah irin wannan zangancin zaka da ma mu kiyaye it like one a wuta wani dan aljanna ba tare da muna da nasi karara akan ainihin wato mutumin da muke fada daga Allah ko daga manzo sallallahu alaihi wasallam duk yake shedar da mutane suke bayarwa akan ɗan uwansu tana da amfani ya zo a cikin hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan duniya ta kusa tashi yace tun daga duniya idan karshen duniya yayi hadisin Tirmidhi annabi yace za a dinga wada da ɗan wuta da ɗan aljanna sabai suka ce ta yaya yace ta hanyar shedar mutane idan mutumin kirki ya mutu za a kishe da kirki a kansa idan mutumin banza ya mutu za a kishe da banza a kansa yace to wannan alama ce ta gane mutanen da ake musu kyakkyawan fata ke ba wai za a yanke itlaqan ba amma ana musu kyakkyawan fata duk mutumin da aka ga da yarsu mutane suna ta alhimi suna ta fatan alkhairi suna nema musu gafara to wannan alama ne daga cikin alamun kyakkyawan cikawa amma ba hukunci ne na yanke ba hukunci ne yake sai Allah to haka duk mutumin da ya mutu mutane suna ta Allah wadare suna ta cewa an huta ya kike abin da ya aikata shikenan kaza 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 to wannan shi kuma mummu alama ce ta mummunar cikawa amma ita ma ba yanke bane zance so da ka mu gane yadda abin yake da haka ba a wato shiga sharafin mutum yace zai faɗi zance game da abin da shafi Allah ko abin da shafi lahirar mutane ko abin da ya shafi makomarsu ba da hujja ba shine anan Allah ya yi musu wannan tankiyar cewa shin kun dauki alƙawari ne tsakaninku da Allah ko ku magana ce kuke yi ta jahilci galibi kuma da masu yin waɗannan maganganu ga aka magana ce ta jahilci magana ce ta rashin sanin ciwon kai magana ce ta mutum zai je ɗauko wani abu mai girma wanda zai halaka shi ba tare da ya sani ba sannan ayat tana nuna mana yadda Allah madaukakin sarki wato Allah baya barin barna ko mukankantar ta ta wuce da suka ce wato lan tamassan naru illa ayyaman ma'duda ai ba za mu shiga wuta ba sai kwanaki kaɗan Allah bai barsa haka ba domin duk zancen da Allah ya haka yi to idan ya bar shi shi kenan magana ta zama ta zauna ke kamar yadda muka ji a wannan ayat da take cewa qulubuna ghulfun zukatan mu a fame take Allah bai ce ba haka bane sai ya ce kawai sai Allah ya barsa haka idan Allah ya haifaito magana komai yadda wuri yake in dai magana ba daidai ba ce Allah madaukakin sarki baya barin ta game da sha'anin addini game da sha'anin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da sauran al'amura idan muka dauki alal misali cikin suratul furqan da Allah yake cewa wa qala alladhina kafaru in hadha illa ifkun iftarau وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمُ الْآخَرُونَ suka suna suka alqur'ani suka ce wannan abinda muhammadu yake karantawa ba komai bane face kirkirarriyar ƙarya da ya tsara kuma wasu suka taya shi a kai kaga hikaya ce ta magana mummuna da Allah ya hakaito ba Allah ba zai ga wannan magana ba dole sai ya cike magana ya ce menene ba faqad ja'u zulman wa zura sun faɗi magana ƙarya wadda take tashe da zurta zalunci Allah ya ƙara cewa wa qalu asatirul awwali laktasabaha wa hiya tumla alayhi bukratan wa asila Allah ya ƙara kawo wani zancen nasu suka ce wato labaran da na yanzu ne ya je ya kwafo su shine ake mai shiftar su safiya da marice ya Allah ya ce kul anzalahu قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما الله يسير بهاك بني واللي يسوك دولنا شنو أبنجي جي واللي يسان سر سمي لك أسا واندى yake ne gafara majikai haka nan Allah ya kara cewa daga wannan duka maganganu ne kai kai Allah ya rajin su saboda muna nan maganganu ne kuma magana ta uku da Allah ya kawo da suke cewa wa qalu mali hadha ar-rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq suka ce wani irin annabi ne wannan wani irin manzo ne wannan yana cin abinci yadda kowa yake ci mu ana ganin shi yana shiga kasuwa yana siyayya yana cinikayya yadda kowa yake sai suka kawo zance na shubha suka ce laula unzila ilayhi malakun bayana Allah ya saukar mishi da mala'ika fa yakunu ma'ahu nadira ya dinga taya shi wa'azi har wannan zance ne suka fara na shubha suka sake cewa auka ilayhi kanzu au yakuna lahu au takuna lahu jannatu me yasa Allah ba zai wurfo mishi wani arziki ko ya zama yana da wata korama ta ibar arziki ba ya'kulu minha da dinga cin abinci a cikin ta suka sake cewa Allah ya ce wa qala fadu mu'in tafi da sanata ajlan masura ko sai Allah ya ce unzur kayfa darabu laka al-amsala fadallu fala yatiquna sabila haka ne in kullu ra'in Allah ya ba su amsa akan abin da suka fada ba cewa ko a turo mai mala'ika ko a yi mishi gona ko dan ne ki shiga kasuwa to kuma duk waɗannan Allah zai iya inda manzon yana so da Allah zai iya mishi an ba shi zabi ne yace baya da haka sai Allah yace tabarakallazi in sha'a ja'ala laka khairan min zalika jannatu wa ja'ala laka qusura Allah bai ce kariya ne abin da suke fada ba dan abin zai iya yiwa kuma inda Allah yana so da Allah ya mishi sai kawai Allah ya bar shi yace sarki ya tabbata da Allah da inda ya so da ya baka abin da yafi ma abin da suke fada da ya baka dogayen benaye a cikin rayuwarka wannan shine abinda malamai suke kalla wajen fitar da zantuttuka ko ka'idoji a cikin alkur'ani duk abin da Allah ya bada labari dan Allah bai soke abin ko yayi ya raddin sa ba yana cewa abin mai yiwuwa ne abin ba aibi bane abin ba barna bane amma wanda yake barna ko qur'ani baya dan fasawa sai ya mai da martani akai to shine irin wannan da Allah ya ce musu qul attakhadtum inda allahi ahadan ka ce musu shin tsakaninku da Allah ko na alƙawari ne am ta qul ala allahi ma la ta'lamu to abu na gaba kuma shine wannan yana nuna mana ɗaya daga cikin hanyoyin ba da amsa ga shubha shine sai a kawo tambaya wadda ba za ka yi amsa ba kamar da al'amarin da suke mai Yahudawa da Yahudawa suka ji wuta a wata tattaunawa da aka yi sai suka ce ma anzalallahu ala basharin min shay'in da ce ƙarya ne ma ba Allah bai taɓa ma aiko wani annabi ma gabaki ɗaya ma ba shine sai Allah ya ce musu kul man anzalal kitaba alladhi ja'a bihi musa hudan wa nuran taj'alunahu qaraqisa tubdunaha wa tukhuna kathira yalla ki ku kace musu wa yato kada taura wanda Allah ya ba annabi Musa wanda cikin ta kun shirya akwai haske wanda ku dinnan ku ne kuke koyo wasu abubuwa cikin ku bayan wanda kun gada ba to ana iya ba mutum amsa ta hanyar wato shubhar da ya bijiro da ita ta hanyar yi mishi tambaya wanda za ta sanyaya gwiwarsa wanda za ta warware shubuharsa wanda ba zai iya ba da amsa ta ba qur'ani yana yawan yin wannan yana nan da yawa cikin alqur'ani Allah ya samu dace sai Allah ya ce bara man kataba sayyi'atan
bara man kataba sayyi'atan wa bi qawlihi
Allah yace bara man kasaba sayi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun Allah yace bara haka abin yake man kasaba sayi'atan duk wanda ya aikata saban Allah wa ahatat bihi khati'atuhu kuma ne fuffukan su suka kewaye shi fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun waɗannan su ne 'yan wuta wanda idan sun shiga ba za su fita ba za su dawoma a cikin wuta. Allah ya tsara, Allah ya tsara da ba su amsa bayan waccan tambayar da ba za su yi amsawa ba, cewa a ulkace musu at-takhassum inda Allah ahad, ku yi alƙawari da Allah ne, am taquluna ala Allah ma la ta'lamu, automatically ba su da amsa da za su bayar. Sai Allah ya ƙara warware zancen da cewa lallai duk wanda ya aikata sayyi'atan, wannan lafazin sayyi'a za mu ga cewa ya zo na kira fi siyaqi shar, wato da sharadin cewa wanda tsiye duk wani irin zunubi. To amma wannan na kira duk tana ba da umumi, wato tana iya ɗaukan hukuncin kowane irin zunubi. Amma malamai sun kalli wasu nassoci sun yi ƙaidinta, domin ƙarshen ayar ta ce masu dawwama ne a wuta. Saboda malamai cikin magabata suka ce sayyi'a a nan tana nufin shirka, ba kowane zunubi ake nufi ba, ana nufin shirka, kamar da aka rawaito daga Abu Wa'il, kamar da aka rawaito daga wasu cikin magabata, cikin malaman ainihin wato salaf, kamar ainihin wato Qatada da makamantansu, suka ce wato sayyi'a a nan ana nufin shirka. Haka nan aka rawaito daga Ibn Jurayz, yake cewa Ibn Jurayz yake cewa qultu li aqa, na tambaya aqa na ce man kasaba sayyi'atan, me ake nufi da sayyi'a da aka ce man kasaba sayyi'a? Sai yace ash-shirku, ana nufin shirka. Wa ta'ala qulallahi ta'ala, sai karanta mana fadin Allah, man jaa'a bis-sayyi'ati fa kubbat wujuhahum fi an-nar, wanda yazo da sayyi'a sai aka ce an kifa fasakunsu a wuta. Daka as-sayyi'atu anan, yadda yazo na kira wanda asali a ka'idar larabci za ta nuna duk wani zunubi ya shiga ciki. To amma ba duk wani zunubi take nufi ba, tana nufin shirka. Wannan aya tana daga cikin shubha wanda khawarija suka rike. Khawarija su ne kamar 'yan boko haram din, waɗanda suke kafirta kowa, duk wanda ya yi zunubi suke kafirta. To idan ka kalli zahirin ayar da ta ce bala man kasaba sayyi'atan, wanda duk yayi wani laifi, wa ahaqat bihi khati'atuhu, kuma zunuban shi suka kewaye shi, Allah yake fa ulaika ashabun nar, waɗannan su ne ma'abuta wuta, hum fiha khaliduna, masu dawama ne a wuta. Idan ka fassara akan cewa kowane zunubi ake nufi, kenan duk wanda ya kowane irin zunubi to dan wuta ne. Wannan shi ne fassarar su khawarij, waɗanda suka kafirta musulmai suke ɗaukar makani su zubar da jinin su, Allah kamar yadda. Sannan makalli fadin Allah, wa ahaqat bihi khati'atuhu, kuma zunuban shi suka kewaye shi. Wannan yana nuna yadda zunubai suke zama sarƙaƙiya, suke zama wato wani keji ko wani kurkuku wanda ke kewaye mutum ko ta ko ina, wanda yake zama mutum wato illa da za ta hana shi motsi. Kamar da Allah yake cewa rode man kasaba sayyi'atan wa ahaqat bihi khati'atu, wanda duk ya aikata wani laifi kuma laifin ya kewaye shi, wato wanda yake aikata zunubai baya tuba, baya istighfari, baya nadama, wannan zunuban sukan zama kamar katanga ce da yake ginawa, yake kewaye kanshi, wanda ta katange shi daga rahama Allah, ta katange shi daga hasken tuba, ta katange shi daga duk wani abu a zuciya. Saraka ƴan uwa, mu tuba daga zunubanmu, mu zama masu istighfari ko da yaushe. Da haka ma'anar ahata, wato ahdaka, wanda ta kewaye shi ta zama kota ko ina, kamar da Allah yake cewa inna a'tadna lil-zalimina naran, sai Allah yake mene ahata bihim suradiquha, wato abinda yake da suradiq shine katanga, katangar zunuban ko katangar wuta ta kewaye shi. Da haka sai mutum ya rasa yadda zai yi ya tsira, ya rasa yadda zai yi ya fita daga wannan cycle din. Allah ya ce hum fiha khalidun, waɗannan su ne masu dawwama a cikin gidan wuta, wato wanda suka yi zunubin shirka kuma suka mutu ba su tuba ba, su ake magana a nan. Wanda suka yi zunubin shirka kuma suka mutu ba su tuba ba, su ake magana, ba kowane zunubi ba. Domin sauran zunuban Allah Maɗaukin Sarki yana gafarta su ga wanda ya so, yadda ya ga dama, a bisa ainihin sharuɗa tabbatattu a cikin addinin Musulunci, wanda suke sa ainihin wato a gafarta zunubai. Saboda haka wanda duk yake yin zunubi baya tuba, wannan zunubi yana bar mishi alama baka a cikin zuciyarsa, wannan alama baka har ta girma ta girma ta zama mummuna alama, ko kuma ta darkake zuciyar gaba ɗaya ta zama baka. Shine abin da Allah ya bamu labari da Allah yake cewa cikin wulmi mutafifin kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksubu. Allah yake a'aha, ai zuciyarsu ta riga ta yi tsutsu ta yi tsatsa sakamakon ayyukan da suke aikatawa muna. Haka na cikin hadisin da Ibn Mas'ud ya ruwaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah yake cewa iyyakum wa muhaqqiratiz dhunubi, nabi yace ina jan kunnanku da aikata zunubai waɗanda kuke renawa. Zunubin da kuke renawa shi wanda za ka yi ka manta da shi, ba za ka tuba ba, kuma ka ci gaba da yi dan kana ganin ba komai bane. Amma zunubi wanda yake babba, idan dai kai mumini ne in ka yi shi sai ka tuba, in ka yi shi ka dinga jin takaici kenan, hankalinka ya dinga tashi. Sai Annabi yace iyyakum afirqu wa muhaqqiratu dhunubi fa innahunna, nabi yace lalle su kananan zunubai da kuke rainawa ya jitani ina ala rajuli hatta yuhliknahu, suna cincirindo a kan bawa har sai sun halakar da shi. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya buga musu misali ya ce ka masali qaumin nazalu arda fanatin fahadara sani'ul qaumi faja'ala ar-rajulu yantaliqu fayaji'u bil 'udi war-rajulu yaji'u bil 'udi hatta jama'u a'wadan wa ahajju naran fa andaju ma qarafu fiha. Kuce misalin zunubai kanana kamar mutane ne su zo su samu wani fili babu komai, sai su dinga zuwa suna ɗauko ƙirare itatuwa, wannan ya ɗauko ɗaya ya aje, wannan ya ɗauko ɗaya ya aje, bayan lokaci za su tara duga guda ta itatuwa wanda za su ƙona gari da ita. Haka ƙananan zunubai suke, idan mutum ya yi wasa da su sai su taru da yawa su halakar da shi. Allah Ubangiji ya tsare mu daga dukkanin zunubai. Allah ya ce wallahina amin.
والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون.
الله ملك كسلت يتشي والذين آمنوا وعملوا الصالحات ودن دكما سكي إيمان سكي أيكي نتري نقري أولئك أصحاب الجنة waɗannan su ne ma'abuta aljanna hum fiha khaliduna, su ma masu wanzuwa ne a gidan aljanna. Kamar yadda waɗancan bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun, waɗancan su ƴan wuta ne masu tabbata a wuta, waɗannan su kuma ƴan aljanna ne masu tabbata a aljanna. Su waye su? Hum almu'minuna almusaddiquna billahi wa rasulihi وسائر الانبياء سني انباوا سني متانن كنتي مؤمني وند كغزغتا الله سني غزغتا انبتر منزل الله صلى الله عليه وسلم ده سوران انباوا gabaki daya ولم يموتوا على الكفر او الشرك بس متى اكن كافرتي كو شركا با سنن وعملوا بما يتفق مع شرع الله اعمال الصالحات sannan suka aikata aiki nagari gwargwadon abin da shari'a ta tanada. Idan aka ce aiki nagari dole ya cika sharaɗa guda uku. Farko ya zama da cewa Allah ne ko manzonsa suka ce ka aikata, ba kai ne da kanka kai tunanin cewa ya kamata ya yi ba. Sallah, azumi, zakka, sadaka, biyayya iyaye, karatun alqur'ani, sallar dare, duk waɗannan kana da dalili a cikin qur'ani ko sunna da yake ka yi, to abu na farko kenan. Na biyu, idan ka zo yi ya zama ka yi shi gwargwadon karantawar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ba ka yi shi a bisa ra'ayinka ba, ko da yana da asali, amma ba za ka yi shi yadda ranka ke so ba, sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar. Na uku, sannan ya zama da cewa ka yi don Allah, wato ka yi ne don neman lada a wurin Allah, ba don mutane su gani su ce a wani mai yawan sadaka, wani mai yawan sallah, wani mai yawan kyauta, wani ai kaza kaza ne. A'a, ya zama da cewa manufarka abin da ke wurin Allah, ko da mutane sun gani sun yaba, kai dai ba ka yi ne don su yaba ba, ba shi ne manufarka ba. Wannan zai hana mutane su ga aikin alkhairi su yaba aikin alkhairi, amma kai ya zama da kai manufarka wannan yaban kake nema. Idan wannan yaban kake nema, iyakacinsa shi ne iya ladanka wurin Allah. Allah ka tsare mu daga tafewa. Insha Allah ya ce
وتفقدنا فيها أهلهم إسرائيل لا تعبدون إلا الله ولوالديه إحسانا وللوالدين إحسانا وللقربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون.
Bayan da Allah madaukakin sarki ya mayar musu da wancan martani ya tabbatar musu da cewa shiga aljanna ba faɗi da baki bane, shiga wuta ba wai mutum ne zai faɗa cewa kwana kaza zai ba, mutum da ya nemi aljanna ta hanyar ayyuka na gari kuma ya guje wa wuta ta hanyar guje ma munanan ayyuka tun daga shirka da sauransu. Saboda kamar da Allah yake cewa zai laisa bi amaniyukum wala amani ahlil kitabi, shiga aljanna ba burace-burace ba ne, ba mutum ne zai tsara wa kanshi ba, a'a man ya'mal su'an idda da shi, duk wanda ya aikata mummuna aiki za a bi sakamako da shi sai dai Allah ya fi mishi a zuwa ƙarshen ayoyin da Allah ya ambaci haka a cikin suratul Nisa'i. To sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da mana bayanin abin da ake kai na lissafo na fuffuka da kurakurai da rashin kirkin da Yahudawa suka yi, wannan da za a ambata a nan shine na bakwai a cikin wannan lissafin. Da Allah yake wa id akhadna mithaqa bani isra'ila, ka ambata musu lokacin da muka dauki alƙawari da bani isra'ila, la ta'buduna illa Allah, kar ku bautata wa kowa sai Allah, wa bil walidayni ihsana, kuma lallai iyaye biyu a kyautata musu, wa bil qurba da ma'abota kusanci, wal yatama da marayu, wal masakini da talakawa, wa qulu lin nasi husna, kuma ku fada wa mutane magana mai kyau. Allah ya ce wa aqimus sala, kuma ku bai da sallah, wa atuz zakat, kuma ku ba da zakat, thumma tawallaytum, sannan sai kuka juya da baya, illa qalilan minkum, in banda yan kadan a cikin ku, wa antum mu'ridun, kuna masu iradi, kuna masu kauda kai daga bautawa Allah. Wannan aya tana ambatan mana usulul shari'a na addinin Allah a cikin kusan kowace risala da gaske risalar na annabawa. Dukkanin annabawa waɗannan ayyukan sune gundarin abinda Allah ya kusa da shi, kamar yadda lokacin da mala'a sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya fara wa'azi, Abu Sufyan yana kafiri bai musulunta ba, ya tafi kasuwanci ƙasar Sham, sai sarki a can garin ya ji labarin cewa ga wani mutum daga garin Makka ya taho kasuwa, kuma ana ma tunanin dan uwa ne na jini ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanda aka fara jin labarin annabtarsa, sai ce a zo a je ne da shi, a je a kira mai shi, aka kawo shi fada sarki, ya ce zan maka tambayoyi, ina so ka bani labarin wannan annabin da ya dona wa'azi a cikin ku. Ya tsaida abokan tafiyar Mu'awiya ibn Abu Sufyan a bayan shi, ya ce dan ya karya kuyata shi, ga wurin tambayoyin da ya mishi Mu'awiya Abu Sufyan ya faɗi wannan magana cewa yana umurtar mu da bautawa Allah shi kadai, yana umurtar mu da mu kyauta wa iyaye, yana umurtar mu da mu yi sallah, yana umurtar mu da mu kyauta wa marayu da kaza da kaza da kaza, irin wannan zancen shi ya faɗa. A ƙarshe ne wannan sarkin yace lallai in dai abin da ka faɗa gaskiya ne, to wannan annabi ne na gaskiya, domin dukkanin annabawa wa'azin da suka yi ke, za ka yi so kai ma mai wa'azi duk sanda za ka karantar da mutane ya zama waɗannan abubuwan su za ka sa a gaba, ƙoƙarin karantar da su tauhidin Allah shi ne kan gaba, domin shi ne fandisho na tsira a lahira, su tsayanta Allah a cikin bautarsa, su tsayanta Allah a cikin sunayensa da siffofinsa, da kuma tsayanta Allah a cikin ainihin wato rububiyarsa. Wajibi ne duk mutumin da yake so ya tsira a wurin Allah ya zama cewa yana da lafiyayyen tauhidi, domin shi ne fandisho na tsira. sannan ka tsayi a wajen karantar da su yadda za su kyautata wa iyayensu, yadda za su kyautata wa makusantansu da marayu da talakawa, sannan kuma da yadda za su dinga za su samu ladabi na yin maganganu wanda take masu kyau, ba munanan maganganu ba, ba alfasha ko ashariya ko gulma ko zage-zage ko cin zarafin mutane da makamantansu ba. Shi ne ma'anar waƙulu lillahi husna, sannan kuma ka tsayu a kan karantar da su ibadar sallah da ibadar ainihin wato zakka da makamantansu. Wannan shi ne kulasar wa'azin annabawa gaba ɗayansu. Gyara alaƙa tsakanin bayi da Allahnsu shi ne tauhidi da sauran ibadoji, da kuma gyara alaƙa tsakanin bayi isu-isu shi ne kyautata wa juna ɗin. Iyaye da ‘ya’ya, maƙwabta da maƙwabta, abokai da abokai, ‘yan uwa da ‘yan uwa, masu wadata da talakawa, talakawa da masu wadata, masu ƙarfi da marasa shi, haka ne. Da zama na cewa akwai kyautatawa tsakankaninsu. Shi to bayan da Allah ya karantar da ku ya ba ku waɗannan alƙawuran, Allah ya tunawa tun a baya mun yi ishara zuwa ga waɗannan alƙawuran cewa za mu zo mu tar da su a gaba a wannan aya wadda ta ce aya ta 83, lokacin da Allah ya ambata mana cewa ka tuna musu alƙawarin da Allah ya ɗauka musu, a inda muka yi ishara akan cewa alƙawarin fa kar ka ɗauka wani alƙawari ne wanda yake mai wahala da ya fi ƙarfinsu, a'a gama garin ibadar Allah da kowa yake ne aka ce su yi, amma suka ki. Saboda haka Allah maɗauki sarki take maimaita ta Adam cewa an umarce su da su bauta wa Allah suka ki, an umarce su da su kyauta wa junansu suka ki, an umarce su da su sallah suka ki. Wannan aya tana bayanin wancan alƙawarin da aka ambata ne a dunƙule, yake mana bayanin shi anan dalla-dalla. To bari mu ga abin da ke cikin shi na bayanai mu ga yaya suke. Abu na farko shi ne imani da Allah shi kare. Gaskata Allah maɗaukakin sarki da kore duk wani abin shirka koma bayan Allah shi ne la ta'buduna illallah, kar ku bautata wa kowa sai Allah. Wannan kamar yadda muka ambata huwa asasu da'awatir rusul, shi ne fandisho, shi ne first layer na fandisho na ainihin wato kiran da dukkanin annabawa suka yi, shi ne kuma asli kulli shari'ati, shi ne tushen duk wata shari'a da Allah ya aiko. Wa kullu rasulin idza ja'a ila qaumihi yaqulu lahu, duk wani manzo ya dubo mutane da yake ci musu, ubudullah ma lakum min ilahin ghayruhu, ku bauta wa Allah ba ku da ubangiji sai shi. Saboda a kira zuwa ga tauhidi babban al'amari, kira zuwa ga tauhidi asali ne mai girma a cikin asalai na kira zuwa ga shari'a. Wajibi ne a dinga zama mutane wa'azi a nuna musu muhimmancin tauhidi, su gyara imaninsu, su gyara alaƙarsu da Allah, su tsarkake wato tauhidinsu. Domin mene wanda duk ya mutu yana shirka ba zai tsira ba? Mun ta ambata wannan. Allah ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, lallai Allah baya gafartawa in aka yi masa shirka, amma abinda ba shirka ba Allah idan ya ga dama sai ya gafarta. To da ka diya da za a yi ya kai ɗan uwa musulmi ka yi kokari kar ka sake a same ka da ainihin wani ƙarƙashi na shirka. Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in asharakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna min al-khasirin bal laha fa'bud wa kun min ash-shakirin. A cikin zuma Allah ya ce an yi wahayi gare ka ya kai annabawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam da waɗanda suka rigaye ka cikin annabawa da manzanni cewa ku bauta wa Allah shi kadai, da za ka sake ka yi shirka. Allah ya tsare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga haka, da za ka sake ka yi shirka. Allah ya ce da aikinka ya ɓaci ga baki ɗaya. Allah ya ce to Allah shi kadai sai ka bauta mushi ka zama daga cikin masu yiwa Allah godiya. Saboda haka hatta annabawa da waninsu zai yi shirka da Allah ba zai rangwanta mai ba, sai da Allah ya tsare su daga shirka. Wannan shi yake cima tauna tsakuwa dan aya ta ji tsoro. Hakan Allah ya ce walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudu llaha wa tarbu tagut, hakika mun aiko da manzo a cikin kowace al'umma cewa ku bauta wa Allah kuma ku guje wa tagut. Ga wata mashahurar hadisi na Mu'adh bin Jabal wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya goya shi a bayan jaki suka tafi bayan gari suna tafiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi ya Mu'adh ka san me haƙin Allah akan bayi ka san me haƙin bayi akan Allah Mu'adh ya ce Allah da manzansa suka fi sani manzo Allah ya ce mishi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi haƙin da Allah ya daura ma bayi shine su bautawa Allah shi kadai kada su masa shirka haƙin da Allah ya daura wa kansa akan bayinsa idan sun yi bauta babu shirka shine ba zai masa azaba ba zai yi gafarta musu matakar ba su shirka ba annabi ya ce mishi alama kana min al-amal kowane irin aiki mutum yake ko kuma komun kankanta aikinsa Mu'adh ya ji daɗin wannan karatu ya ce ya manzon Allah shin ba zai yi ta yaya kuma mutane wannan karatu cewa kowa ya kwanta da hankali shi in dai baya shirka ya kira annabi ya ce a kar ka je ka ta yayatawa kar kuma su je su cantake har su halaka ba su sani haka hadisin ainihin Abu Dharr ibn Ghifari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi duk mutumin da ya mutu yana shaida cewa Allah ɗaya ne baya shirka zai shiga aljanna komin girman laifin shi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa in zana wa in sarar ce kai koda yayi zina koda yayi sata wato yayi misali ga manyan laifuka guda biyu ɗaya wanda ake wa Allah ɗaya wanda ake mutane sata laifi ne da kake wa ɗan uwanka mutum haƙƙin mutum ne zina laifi ne da mutum yake tsakanin shi da ubangijinsa duk da shi ma haƙƙin wata na iya shigowa Abu Dharr ne mamaki yace ya rasulullah wa in zana wa in sarar ka ji ba abin da kake cewa ko da ya zina ko da ya sata nabi ya ce kwarai kuwa ko da ya zina ko da ya sata Abu Dharr ya ƙara tambaya ko zina ko sata nabi ya ce mishi eh ko ya zina ko ya sata kuma ko kai Abu Dharr ka ko ka so a larabin antik sai ka duk abin da mutum yake na kasassaba in dai yana da tauhidi to da sauki Allah madaukakin sarki zai dubo shi da rahama ya gafarta mishi in ya mutu da tauhidi to in Allah ya so komai daren dadewa komai yadda aka kai an kawo in Allah so zai kai labari saboda kada mutum ya take ya auka wa shirka irin ayyuka na shirka mabambanta ga sunan wato hada Allah da wani a wajen bauta hada Allah da wani a wajen roƙo hada Allah da wani a wajen neman mafita kamar zuwa kabarin da mutum mutane yake suna neman agaji ko amfani da suke da gurar raki da layi suna tunanin za su fitar da su daga wani kunci ko kira wani kuma bayan Allah tun daga shiga cikin wata damuwa wannan hanyoyi ne na halaka ko da su halakar da mutum Allah ka tsare wannan shine na daya daga cikin ayyukan da aka yi alƙawari da su na biyu shine alwasiyatu bi birr abin nan wato almithal da aka dauka akan su akan birrul walidaini wa ihsani ilayhima kyautata ma iyaye iyaye Allah madaukakin sarki ya gwama tsakanin shi da tsakanin shi a wurare daban-daban cewa a bauta mishi kada a kyautata wa iyaye an shukuru li wal walid a gode wa Allah sannan a kyauta wa iyaye wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana Allah ya kafa doka cewa kar a bauta wa kowa sai shi kadai sannan iyaye kuma a kyauta musu kyauta wa iyaye shine duk abin da za su yi wanda zai sa su ji daɗi su ga cewa lallai haihuwa ta musu rana har ma wani ya dinga musu ala san barka cewa ai wani kai kan kamori wanda kin mori abinda yake so kenan kai ta wannan gwagwarmaya iya rayuwarka dan ka ga cewa iyayenka sun ji daɗin haihuwarka ka ga mai musu qurratu aini ko da bayan sun mutu suna da haƙƙi akan ka haƙƙin zumunta da ƴan uwansu haƙƙin zumunta da abokanansu haƙƙin biyan basussukan da ke kansu haƙƙin ziyarar kawaye ko ƴan uwa ko abokansu duk wannan yana da abuwa mutum su da kuma babban haƙƙi na yi musu addu'a a wurin Allah ba za ka zama mutumin kirki ba sai in kana ma iyayenka addu'a kana cewa Allah ya ji kansu kullum ya zama na kullum yana cikin addu'arka rabbi gifir li wa liwalidayya rabbi gifir lahuma warhamhuma kama rabbayani saghira wajibi ne akan duk musulmin da yake so ya tsira a wurin Allah ya zama yana waɗannan ayyuka sannan abu na gaba shine kyautata ma makusanta da ainihin wato ƴan uwa makusanta sune cousin da ire-iren su kawunnai da ƴaƴan kawunnai da abokan wasa ko kuma asalin ƴan uwa sune abin nan bil arham wato wanda ko kwanta
mahaifa ɗaya da su ko wanda uba ɗaya ya haife ku da su waɗannan duka wajibinka ne ka kyautata musu da abin da za ka yi musamman idan Allah ya fifita ka a kansu da abin duniya ko da wata dama ta duniya ko da wata harka wanda za ka iya sa ta a cikin sunansu abin nan wajibi ne ka kyautata musu sannan abu na gaba sai kuma marayu wanda suke kewaye da duk al'umma musulmi duk inda musulmi suke rayuwa akwai marayu kuma kowa ma wata rana sai shi maraya kai ma yanka suna nan suna jiran naku kwanɗin ne na maraiki wanda Allah yake cewa wani kan ladina lutara kuma ya fasi hin zuriyatan bi afa hafu alaihi ko wanda suke da ƴaƴa da suke tsoron me zai faru da su sun tsoron Allah sai abin da ya kamata sun tsoron me zai faru a bayan su falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida saboda duk inda marayu suke suna da haƙƙi akan sauran al'umma da ke wajen cewa su taimaka musu sannan sai kuma zuwa ya tabbata sai kuma al-masakin talakawa marasa abin hannu waɗanda suke masu ƙaramin ƙarfi waɗannan su ma suna da haƙƙi a cikin dukiyoyi suna da haƙƙi a cikin abin da Allah ya ba mu akwai haƙƙi na wajibi shine zakka wanda ake tu'khadhu min adniyaihim wa turaddu ila fuqara'ihim wata za a karɓa daga gun masu wadata a ba talakawa akwai kuma haƙƙi na mustahabbi shine lissa'il wal mahrum da wanda ya tambaya da wanda ma bai tambaya ba da wanda ma ake mishi kallon mai wadata wanda la ya'zunu llahu ilhafan wadannan suna da haƙƙoƙi a cikin mutane kuma kai idan kai nufin bayarwa to ka bayar kawai dan Allah kar ka bayar ka dinga bita da kulli me ya faru in dai ka bayar ka fitar Allah ya gani ko hannuwa ya fada cikin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin wani mutum wanda ya ce yau in Allah ya so zai yi sadaka yana so ya ba mafi talauciya a garin nan za ka sai fita da kuɗi da daddare sai a ɓoye sai ya ba wa yana tare ya ba talaka da gari ya waye sai ana labarin cewa jiya tsautsayi wani ya ba ɓarawo sadaka shi wanda aka ba shi ma ɓarawo shi ce ki shikenan Allah na gode Allah tana dai kai ne nufin bawa ita amma ban saki sai sake shiga da daddare sai je sai ga wata mata ita ma sai ya bata da gari ya waye sai ya gane ashe karuwa ya ba haka dai ba a rabu da bukar ba sai ki ce na gode ya Allah alhamdulillah laka alhamdu ya rab rana ta uku da ya zo kuma sai ya ba wani ashe shi kuma mai wadata ne ya fi shi ma'azi wato shi dai duka bai dace da hannun da ya kamata duka ya tafada ba amma kaga shi ka fita daga hannunsa duk da ta fita daga hannunka ko ina ta fada ba ruwanka sai aka sanashe shi cewa abinda ka yi ya zama aikin alkhairi waye sanashe ka cewa wannan ɓarawo a sanadiyar abinda ka bashi ka yi daga nan sai ya daina sata wannan karuwa a sanadiyar abinda ka bata ka yi sai ka bar karuwanci wannan mai kuɗin da ka bawa da marowaci ne a sanadiyar bashi ɗin da ka yi yanzu shi ma zai ga cewa ya dace ya dinga kyauta da sadaka saboda kowaye ka ba kar ka damu in dai wato ka bayar don Allah of course za ka so ka ga wanda ka ba cewa wanda ya cancanta ne ba ma ba kowace kake dacewa da haka ba kowace ba ne akwai mutane da suke barace-barace a cikin al'umma ko sun ji ka aji suke da kake wasu amma kar ka damu kai dai ka bayar don Allah duk abin da ka bayar don Allah Allah ya gani zai cika maka ladanka wallahu yubaiku liman yasha Allah zai nimmin ka maka ladanka babu ruwanka da waye abin nan ya karba sannan kai kuma da kake ansa in dai baka cancanta ba to ka sani duk wanda ya baka ya baka wuta haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a cikin hadisin muslim yace duk wanda ya roki mutane in dai bai cancanta ba suka bashi kuma ya karba to ya sani sun yanka mai yankin gidan wuta ne suka yi sam so da kana da hadari kwarai a ce baka cikin wanda suka cancanta su yi bara kuma ka zo kana bara ta mutane sannan abu na gaba da aka ambata mai gudawa shine wa qulil nasi husna faɗin magana mai daɗi magana mai kyau wajen mu'amala da mutane magana mai kyau wajen cinikayya magana mai kyau wajen zamantakewa da iyali ko a ina kake zan magana ta mai kyau ce Allah yake inni ibadi yaqulu allati hi ahsan inna shaytana yanzaghu bainahum ka ce wa bayina su dinga faɗan magana mafi kyau saboda shi dan yana nan yana kukurdawa yana jan fitina tsakanin mutane kuma farkon fitina shine daga magana mara kyau ka fada mutum magana mara kyau ya mayar maka shi kiran shi dan ya zuga ku duka su ku kama zage zage ku kama fitina ku kama yau zinan ku gori ko bakan magana ko zagi ko ashariya duk wannan bai dace saboda kana so mutum ya fada magana mai kyau kuma da Allah sallallahu alaihi yake cewa man kana يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ولدي إيماني ده الله ده نفسه على القيامة كفتما جانا ليكو كوكما كيشم يتخاني ده الله كيبك إيماني بني ده كيبك فتما جانا بارا كيو نيسا كل ما كفتما جانا بلا كفتما ميداجي با أجدها باك فتما ميداجي أعوتي أقاسوا سكانا أبو كي ونما أيانا الفاري كيو كنسا نبا روانا جل أبو نبا يكينا فراتو يجيسو نبا روانا daga wannan yana tsare kamar ni ba ban da imani kamar haka yake cewa shine lazumin magana zaka mu kiyaye wannan da ba abu na karshe da aka ambata musu na kusa da karshe sai shine al muhafazatu ala ada'i salawat mutum ya kiyaye sallah sallah din da yake ginshiki mafi girma bayan tauhidi a cikin addinin mutum wanda in ta cika to komai yayi kyau idan ta lalace to babu abin da yake kyau saboda haka ya zamana cewa kana kokari kana tsayi da sallah a cikin mutane a cikin jami'i wannan kuma fitir ake so ka zama haka wa abudu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin har wani makawo ya taba zuwa ya roki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya manzo Allah idan wato dan jagora na baya nan ina shan wahala zuwa masallaci saboda bana jin in ta cin karo da bushiyoyi in ta cin karo da mutane ka bani izini in dinga sallah a gida ba sai na zo masallaci ba nabi ya ce to shikenan dan ka sallaka a gida har ya ce mutum nabi ya ce ku dawo yace mushi kana jin kiran sallah yace to in ka ji kiran sallah ka tawo masallaci to inda ka ji hayya ala salah hayya ala fala wannan kiran guda biyu ka zo ka yi sallah ta zo dan ka tsira abin da yake ci maka shikenan mana in ba ka taho ba kaman ka raba kanka da tsira ke ka zaba halaka kan tsira baka wannan makawo wani lokaci sai sa a kulla mai igiya daga kofar masallaci dogon igiya a kofar gidansa saboda bai dan jagora idan ya fito sai ya lalace sai ya dauka ita yake bi ya bi ya bi haiba masallaci ya sallah to haka jama'a mu kiyaye wasa da sallah da muke yi saboda muna neman duniya ko saboda muna cikin wasu harkoki na rayuwa to hadari ne babba ga addinin mu da makoman mu da haka mu kiyaye wannan abu na karshe shine wato zakka ta farilla wanda take kan dukiya da duk wanda yake da dukiyar ta kai misali wajibi ne ta mata da zakka in ba haka ba ranar alkiyama ta zame mishi bala'i kamar yadda muka ji a ranar wanda da yake da dukiya sawa'un farin kuɗi ko shanu ko tumaki ko awaki ko raƙuma ko kayan noma ko kayan kasuwa waɗannan duka ana musu zakka bisa magana mafi inganci wajibi ne fitar da wannan zakka don ya samu ya fitar da haƙƙin Allah ya bai wa talakawa bayan Allah haƙƙin da Allah ya ce a basu duk shekara in noma ne kuma wa atu haqqahu yawma hasadihi ran da aka girbe shi a yanzu zakka wajen miliyan 19 ne ko wala maka mutum haka laka daga nan sai ka cire 1/40 sai ka bayar na abinda Allah ya azurta ka da shi na dukiya ina ganin bari mu dakata a daidai wannan aya insha Allah sai Allah ya kai mu darasi na gaba wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.